Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Lahadi 3 ga watan Yuli shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran duniya.
To Mahmud, ɗan sanda a Najeriya sun ceto mutane 77 ciki har da kananan yara daga wani ɗakin kasan gini a wata tushe da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Wasu tashin bama bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisa akalla mutane 3 a cewar jami'an Rasha. Hukumomin Palestina sun faɗi cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken ƙwaƙwaf harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu Akleh a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila game da binciken mutuwarta.
To kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar, mutum kusan 80 ne jami'an tsaro suka kubutar a wani ɗakin ƙasa da ke ƙarƙashin wata mujamiya a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ko a wani irin hali aka ceto waɗannan mutane?
Wasu kuma magana ma ba ta iyawa wasu waɗanda aka kama aka cike sai dai majority su yare gaba da ya hakwasa aka yi police station sannan da bayan waɗannan da ba su iya magana ko duk wata ba ta magana.
Yayin da babbar sallah ke ci gaba da karatowa a kuma daidai lokacin da ake fuskantar matsalar farashin kayayyaki ko yaya farashin na dabbobi yake a bana?
Yanzu wannan san zai kai 310-320. Muna da sa a nan ana samun 600-700-700. Eh alhamdulillah ana samun masu zuwa sai.
Za mu leƙa ƙasar Ghana ma inda za ku ji koken da nakasassu ke yi bayan da hukumomin ƙasar suka soke karɓar kuɗaɗen toll gate da ke hanyoyin ƙasar. Muna kuma tafi da shirin matasa a duniyar gizo. Wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a Najeriya sun ce sun ceto mutane 77 ciki har da kananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata cuci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Rahotanni sun ce wasu daga cikin mutanen sun kwashe kusan wata 6 a cocin Whole Bible Believers kuma sun yi imanin cewa ba da daɗewa ba za su ga dawowar Annabi Isa karo na biyu. Yayin da rahotanni suka bayyana cewa an yi garkuwa da wasu daga cikin mutanen, wasunsu da kansu suka je cocin. Wata matashiya ta faɗa wa jaridar Punch ta Najeriya cewa ta yanke shawarar zuwa cocin ne saboda iyayenta suna sa tana kaucewa hanyar Allah kuma tana so ta dawwama a mulkin sama. Hukumomi sun kai samaman a cocin ne bayan ƙorafe-ƙorafen da suka samu daga iyaye. 'Yan sanda sun ce an kama fasto da wasu 'yan cocin. Wasu tashin bama bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 3 a cewar jami'an Rasha. Gine-ginen zama da yawa sun ruguje sakamakon fashe-fashen a birnin Belgorod. Wani ɗan majalisar dokokin Rasha, Andrei Kalishas, ya buƙaci a mayar da martani ta amfani da ƙarfin soja saboda fashe-fashen. Dama dai ba kasafai jami'an Ukraine ke magana akan hare-haren da suke kaiwa kan Rasha ba. A halin da ake ciki, magajin garin Melitopol na Ukraine da aka mamaye, Ivan Fedorov, ya faɗa ta kafar Telegram cewa Ukraine ta kai hari akan ɗaya daga cikin sansanonin sojan Rasha guda 4 a yankin da aka mamaye. Hukumomin Palestina sun faɗa a jiya Asabar cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken ƙwaƙwaf harsashin da ya kashe 'yar jaridar Al Jazeera Shirin Abu Akleh a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila a kan binciken mutuwarta. Shirin gogaggiyar 'yar jarida wadda ta shahara a faɗin ƙasashen Larabawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Jami'an tsaro a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun kama wani fasto da wasu mambobin mujami'ar Whole Bible Believers Church bayan da aka kubutar da mutum 77 da ake zargin garkuwa aka yi da su. a wani daki dake karkashin ginin cocin a karshen makon nan daga birnin Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aika mana
Rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta gano wani gidan karkashin kasa a wata coci shaki da yare da manya sama da 70 wani mazauni garin Ondo ya yi karin bayani a game da mutanen da an ka gano a cocin
Rana Tukur Arbiya ne mutumin gidane ne Barba local government yanzu ina a cikin garin Ondo ma'aikata sun zo wurin farko amsa da 'yan sanda guda 6 suka zo da suka ji labari sai su waɗannan mutanen sun ka ainihin gagare ina da gaba 'yan sanda suka zaka suka zargi ainihin kayan aiki da sauran jama'a aka zo aka bude wurin da dama wurin kaga yake wata cece ce tun gaba daya wurin cece din akwai abubuwa da yawa wanda ke faruwa ba wai magana yara bane har manya abai wanda sun ka kama wanda an da mashin mace yan kabu kabu akwai ma wasu kasinawa guda biyu suna cikin wanda an ka kama da kuma mashin wasu kun magana ma ba sa iyawa wasu wanda aka kama aka cike sai dai majority su yare gaba daya aka kwasa aka yi police station sannan da bayan wadannan da ba su iya magana kwata-kwata ba sa magana wallahi ba sa gaskiya an muke da su a kuri
mutanen da kuka gani wurin sun kai kamar guda nawa
a duk da kun kalli ta wurin nan mutun ya kai 77 har manya da yara
to cikin su akwai mata ko ko dun maza ne
dun maji yawancin su maza ne dai ban gama ya kace ko wadanda kai musu aiki in sun ka kama yaro to a kai musu da ba wanda ya kai 100 in kun babban nan babban mutum ka kama a baka dubuwa a duk da sai kai na so ka tara wadannan mutane
wannan cocin tana cikin garin Ondo ne ko ko tana gage
a'a tana cikin garin Ondo yanzu haka ni san na ita bai da yawa dan ko da kawai ta kafa in zo daga inda nake kasuwa
fastoci su ma an ce an kama su
lalle an kama
su ya ko ga waɗannan mutanen da an ka kama
gaskiya waɗanda ba an aka kama sun ga labai ta kwarai
suna daure da sarka ne koko dai haka nan dai suka zube su a can cikin ramin karkashin kasa
haka na suka zube wanzo ta mu wata farka socin dai aure hija sannan kuma jama'a mu dai mun zo mun ci gaba da kasuwancin
wani mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Ondo a kare dolu ya tabbatar da gano ramin karkashin kasar a socin da ake kira Ondo Church.
Bala Honorable Bala Umaru. Ni ne saka bai sa mai ba gwamna shawara kan gwamna Ondo ke kan alama ya Hausa kuna kwale da kai wa bai da. Ba ko sai church ya akin da Ondo wana kira shi Ondo Church. To church ne da yake zama da dana zargo na kai da yau da na yi ka dai wata yarin ya kafar school tun January ba ko farko shekarar nan ina. Iyayen ta na neman ta za ka ce an ga ta a church da taji pastor bai yi ba da ita. Sai kana ma da pastor ne na musu hutun cewa su yi biyayya ga shi pastor ba da ya yi ba kan ka ji wurin da pastor ne ya tak din sa da ba ka kuma a ruwan sa da enforcement ne no da ka ji ka tsaya shi mun ta da madan dama suna nan a underground da kurji ya ji sabo kamar da yake nan da sawo yara kanana guda 26 matasa guda 8 da manyan 42
da ni kira kakakin rundunar yan sandan jihar Ondo Kumi Odulana bata amsa kira na ba Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Lahadi birnin Accra na jihar Ohio dake Amurka na shirin tankarar yadda mazauna yankin za su mai da martani bayan sakin wani bidiyo da kamarar da ake makalawa jikin kayan 'yan sanda ta dauka wanda ya nuna yadda aka harbi wani matashi ba amurke ba karfata a makon da ya gabata ne dai 'yan sanda suka yi yunkurin tsaida Jalen Walker dan shekara 25 saboda saba dokar hanya sun yi ta bin sa a motar sa na wani dan lokaci daga nan sai Walker ya fice daga motar ya ranta ma da gudu rahotanni sun ce 'yan sanda sun harbe shi a kalla sau 60 Bobby DiCello, lauyan iyalin Walker, ya fadawa jaridar Beacon Journal cewa bidiyon ba ya da kyan gani, kuma harsashi ya yi kace-kace da jikin Walker. Ministar bayar da agajin gaggawa ta New South Wales, Stephanie Cook, ta ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake yi a Sydney, birni mafi girma a ƙasar Australia, lamari ne mai barazana da rayuwa da ke buƙatar matakin gaggawa. Hukumar kula da yanayi ta kasar ta bayar da rahoton cewa an yi ruwan sama na fiye da milimita 200 a wasu unguwanni, wasu wuraren kuma har kusan milimita 350. An umarci dubban mazauna birnin Sydney su bar gidajensu, kuma akwai yiwuwar a fitar da ƙarin gargaɗi a kan jama'a su bar matsugunansu.
(Tos) a gaida Maryam Loda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To matakin da gwamnatin Ghana ta dauka a bara wanda ya soke shirin karbar harajin titi na tollgate sakamakon rashin samun isassun kudaden shiga daga wannan fanni ya jefa masu nakasa cikin mawuyacin hali galibin aikin karbar kudaden harajin mutane ne masu larura suke gudanar da shi inda halin yanzu soke wannan aiki yasa wasu su suka koma barace-barace kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi.
Government has abolished all tolls on public roads and bridges.
Lokacin ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori Atakenan yayin da yake jawabin kasafin kudin kasar na shekarar 2022 a inda yake sanar da goge shirin karban harajin titi toll levy matakin soke dokan karban harajin ya sanya masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali saboda suke da alhakin karban wannan haraji na titi. Malam Rashad mai karban harajin titi a Tema dake jihar Accra ya fada wa muryar Amurka cewa tun lokacin da gwamnati ta soke karban harajin ba ya na ali hakan yasa ya koma titi yana bara
ni gurgure da nake aiki to yanzu matsalar nan muke muna jiki a cikin gura don wannan tana sana da muke ciki ne aiki to kuma minka da bayan ya yi wani dis wannan an sa wannan shi ina ki da wani ya matsala da yawa yanzu ne game da ya zuwa hukumar ya koma baya makanta ce saboda rashin aiki wanda arziki da dan kula da su gida.
Shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti Mr. Steven John ya ce soke wannan harajin ya janyo matsala sosai ga nakasassu saboda ƴaƴan wasu sun daina zuwa makaranta kazalika wasu ma sun rasa rayukansu
a biyansu suna gida suna yunwa da yawa su waransu waranda ba su koyo aiki ba sun saura suna gida waransu sun kuma kan hanya suna roƙon kuɗi waransu kuma sun ciwo suna kwance wasu sun mutu abin da ya gaskiya ya ka damuwa sosai sai ko inda da muke muna so mu sanitize disability front na yanzu kama muna koma baya kuma kenan bamu da karfi fara da su rokon muna rokon su kaman bamu gani amfanin cire wannan buti ba idan muna rokon su koma su restore wannan aiki
domin sanin kowane mataki ne gwamnati ke dauka akan masu fama da nakasa a kasar na tuntubi shugaban kungiyar nasara mai fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a musulunan musulmi a Ghana wato National Nasara Coordinator Abdul Aziz Haruna Futa a inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar MPP ce kadai da ta maida hankali gurin taimakon masu fama da nakasa.
Government is going to create a lot of opportunity for disability ba road to car road to kadiba suke aiki ba in ka duba for example akwai full minister of utility a aka bashi ile regional minister kamar kana Hausawa ke faliwa shi kuma gurgu ne abin da yake akwai ne ba tubutu nan kadai ne aikin da aka ba ƴan uwayenmu guragu da suke wannan aiki ba amma akwai ma'aikata dai wanda aka sa su ciki.
Gwamnati dai ta ce ta dau wannan matakin karban harajin titi ne saboda kudaden shiga da take samu sakamakon wannan harajin bai taka karya ba. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.
To a sassa daban-daban na duniya an fara baje kolin dabbobi musamman raguna da shanu yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babbar sallah a kuma daidai lokacin da ake fuskantar matsalar hawaye farashin kayayyaki a duniya. Wakilin muryar Amurka Hawa Umar ta ziyarci kasuwar Afo dake Abuja babban birnin Najeriya don jin yadda hada-hadar dabbobin ke gudana.
Sunana Nuruddin Sadiq Adam. Kasuwan nan dai mun dawo ne sabo. Kaya ba tsada, akwai sauki. Kuma insha Allah duk wanda kake nema zaka samu. Raguna hannu ta kasar akwai kamar irin Chad, Mali, Niger, Cameroon. Wannan namu ne Najeriya kuma na arewa gida. Kamar wannan zamu yi sai naira 170. Wannan zai kai 160. Wayannan na Chad ne.
To su kuma sukan kai nawa?
Ana samun 600-700 saboda foreigners ne yes ba na kasar mu bane ba. Kowa ne san irin su kuma aila.
Sunana saya ka Muhammad
bana babu kudi mutane ba sa shigowa in kidi biya na yan kasuwa wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwa ba baki har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su gaskiya bana akwai sauki domin babu kudi a hannun mutane ba inda ba ma kawo rago yanzu kike kamar wa'annan da suke gabana dukan su daga Zamfara ne amma akwai na Niger akwai har na Chad wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba saboda yanayin kasuwar shine sa muke dan ba masu kayan su isu don baran mun sauke kaya nan over amma daga baya kuma sai aka ce jahohin da muka baro kaya ma sun tunan daraja amma dai a takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke trailer ji kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin trailer ba kayan da suke a kasa
sunana Ishaku Umar ni na kasa shanu da raguna yanzu wannan san zai kai 310-320 muna da sa anan ana samun 600-500-700 alhamdulillah ana samun masu zuwa sai
yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakanin su da junan su
gaskiya tsakanin mu da junan mu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya
me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa
gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cadewa yake sai kuma wayansu daga cikin mu masu kananan karfi dan duk yanda kake son kasuwa sai kana da jihari
sunana Alhaji Idris Dogo kasa harawa da dusa da kowa da kage abincin rago da saniya akwai kostomomi daga cikin gari a sakwaran ne ta ma'ina ne duka da Inibiri Abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin wannan rago in akai wannan mis din aka bashi wannan abincin zai ci sannan kuma akwai harawa gyada shi kuma daban ake ba su yana sa rago kiba da lafiya da jiki haka zaka ga rago ya samu karfi da
wasu masu hada-hadar dabbobi kenan a Abuja, Nigeria. Tun zagogo nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 16 hudu kenan ne ma da minti 16 a Nigeria Niger kamar da Chad 3 da minti 16 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a daidai wannan lokaci tare kuma da farin cikin sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a ci gaba da jan hankali da masana ke yi kan iyaye su saka ido akan abubuwan da ƴaƴan su ke yi a dandalin sada zumunta don gujewa koyon munanan dabi'u ko al'adu da basu dace da samfurin hoton tarbiyyar da aka baiwa ɗa daga gidansu na mutunci ko bakuwar al'adar da bata dace da koyarwar addini da zamantakewar su ba. Wani labari da ya dau hankali musamman ma ta kafafen sada zumunta shine samun wata matashiya mai suna Amira Sufyan ta wallafa sako a shafinta na Twitter dake cewa wasu mutane sun awon gaba da ita da wasu mata 17 daga gidajen su a Abuja inda tayi ta yada wuraren da tace waɗanda suka sace ta sun kai su. Wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a sosai a kafafen sada zumunta. Wasu na tausaya mata wasu kuma na jefa alamun tambayoyi kan sahihancin ikrarin wannan matashiyar wacce daga baya ta zo ta ƙaryata wannan labari. Rundunar ƴan sanda Najeriya dai ta yi nasarar kama ta ta kuma gurfanar da matashiyar sai dai bayan gabatar da tuhuma a kanta alƙalin kotun ya bayar da bailin ta saboda bincike da ya nuna cewa tana da larurar da ya shafi kwakwalwa. Shirin ya jiyo ta bakin Sheikh Imam Tajuddin babban limamin masallacin unguwar Prince and Princess dake Abuja kan sanin sahihancin abin da mutum zai yada don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo.
Farko abin da ya kamata mu sani wannan yanan gizo-gizon da Allah ya kawo ya albarkace zamaninmu da shi. Allah ya mun albarka da shi da saboda ya da ilimi saboda mu zama wayayyu a cikin al'umma. To mu yi amfani da wannan yanan nan kyakkyawan amfana. Ya zamanto duk abin da zamu yada mu tabbatar da muna da ilimi akan abin da zamu faɗi farko kenan. Idan kuma zamu faɗi mu faɗi bisa ga adalcin da sai kawo zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'ummar mu gaba daya. mu tabbatar da cewa duk abin da kuma muka jiyo mu yi kyakkyawan bincike domin Allah ya kira mu cewa gakka yadda ka fadi abin da baka da ilimi akan sa gakka yadda ka kuskura ka rubuta wani abu ko ka yi shiyarin da wani abin da baka da ilimin gaskiya akan sa da jinka da ganinka da zuciyanka Allah ce za mu yi tambaya akan su gobe Allah tsira da kana gaba Allah gobe kiyama saboda haka matasan mu duk abin da ya zama to negative information a tabbata a rike shi da a sake shi da wuri duk abin da aka turo aka gan ba shi da kyau a cikin al'umma wanda zai kawo tarzoma ko fitina a kashe ta nan take ga a yadda a yada ta domin yanan gizo gizo din nan yana kawo tabarbarewar al'umma kuma har ana amfani da shi har a tunzura mutane fitina kuma ya yadu to ga ka yadda duk wanda ya zama to yana amfani da wannan yanan gizo gizo domin a yada fitina Allah ya ce Allah zai sauka da musiba aka irin su a tabbatar da ana shiyarin da abubuwan alkhairi
to la'akari da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi a wannan lokaci da kuma tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi inda masu iya magana ke cewa duniya tafin hannunka take masanin tsaron kasa Yahuza Ahmad Getso ya ta hankali matasa game da illan yaɗa labaran ƙarya da ke tada hankula
duk wanda yake tunanin sunan shi matashi to ya sani yana da baya ma'ana yana da makoma ta gobe ko lokaci tamkar agogo duk wanda ya sa agogo ya san tafiya yake baya dawowa baya to tunda agogo tafiya yake baya dawowa baya kuskure ne mutum yana matashi ya rika kirkirar ƙarya domin wata rana shekaru za su kai ga ko neman aure yake ko kuma yadda ya haifa ko dan da ya haifa zai je neman aure ya ce ai wani aje a duba a tarihi ya taba zama yin ƙarya a guri kaza sai a dauko irin wannan abin zai taba mutuncinka zai taba makomarka zai taba tarbiyyarka dan haka yin ƙarya ta tsareci da kuma fara da abubuwa waɗanda za su jefa rarrabuwar kai da rashin fahimta da kuma kare rashin gaskiya wani abu ne mai matukar hadari wanda ya kamata matasa su guje shi domin gina al'umma mai makoma ta gari wanda za su zama wata kila kamar yadda ake cewa yara manyan gobe gobe shugabanci zai iya zuwa hannu to an san to a makareta haka za su yi tafiya wannan ce ta kai mu ga halin da muke ciki a yau mafi yawancin shugabannin mu sun zama makareta sun zama mayaudara sun zama maciya amana sun zama mazambata sakamakon tafarfarewa da lalacewar rashin tarbiya da kuma bibiyar abubuwa na kan zuciya irin waɗannan da ake yi a kafafen yaɗa labarai na sadarwa musamman waɗanda sun zama wato ana cewa kamar yadda kika ce duniya a tafin hannunka mutum yana gani yana yin wani abu ne kamar na burgewa alhali kuwa yana gina wa kanshi ne ramin hukunta.
Tuni dai gwamnatin Najeriya ƙarƙashin hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NIDDA ta bayyana wani sabon tsari da zai taimaka wajen takaita masu tada tsaunar tsaye da furta kalaman ƙarya da na ɓatanci a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Shugaban hukumar Kashifu Inuwa Abdullahi ya yi ƙari da cewa
da mutane suna cewa ita kanta internet is ungoverned space duk abin da kai ba mai kama ka shine muka ce a ba haka bane ba in kai za a yi tracing ɗinka a kama ka a hukunta ka yanda dokar ƙasa ta faɗa kamar a dokokin ƙasa da wanda yayi abin da bai dace ba da kuma wanda ya taimaka akai duk laifin su da so hukumomi za su iya kama wanda saboda abin da magana da ta yi ya jawo a hukunta ta saboda wannan so kamar kuma shi wannan tsarin da muka yi fitar ba wai mu ne za mu rinka kama mutum mu hukunta shi ne abu akwai jami'an tsaro wanda su ne ayyukan su za a yi aiki tare da su shi yasa suna duk cikin wanda suka yi abin nan kamar ko shi kansa act din mu in mutum yayi violating za mu yi amfani da jami'an tsaro ne a hukunta shi saboda ba da za ka kai ka hukunta mutum ba tare da ka kai shi so shi wannan tsarin zai fitar ne ce in mutum kai kaza kai laifi to amma laifin nan ba yana nufin mu hukumar mu za ta zo ta kama wanda ya laifi ne ta hukunta shi ba a'a za mu hada shi da jami'an tsaro su kama shi su kai shi kotu a bi tsarin kundin mulki wanda ya laifi kaza menene hukuncin sa a auyatar mashi da wannan hukunci
lawyer da ke kare Amira ta bayyana cewa wajen da aka yi mata ya nuna matashiyar nan lalura a kokolwata bisa wannan dalilin ne kotu ta bada rubelinta to a wannan gaba kuma sai dai ayi hattara saboda gaba amma tun rangini tun ranzani bibiya da sa ido nasiha da jan hankali ka iya kiyaye akwai irin wannan lamari ma iya cewa dandalin sada zumunta na iya daukar kashi 70 na halakin abinda ya faru da wannan matashiya to ma sauraro iya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba yardan Allah zamu duba alfanun da yada zaman lafiya ke haifarwa a kafafen na sada zamanta yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana. Zamu fara ne da sakon Muhammad Chindo, ungwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Hakika yanke wasu mutane uku hukunci bayan da aka same su da laifin yin luwadi abin ayyaba ne. Ya Allah ka kawo karshen irin wannan ta'asa da wasu al'umma ke aikatawa a doron kasa a musumma amin. Salam VOA Hausa. A yau muna son ku bamu dama dan mu yi kira ga kungiyar ECOWAS cewar ya kamata ta yi wa Allah ta daukewa kasashen Burkina Faso, Mali, Guinea, takunkuman da ta kakaba musu. Domin yanzu kasashen duniya na fama da tsadar rayuwa balle waɗanda aka kakaba wa takunkumi. Lokaci yayi da ya kamata ECOWAS ta tausaya wa al'ummar kasashen. Muna fatan za a cimma matsaya tsakanin su a taron da ke gudana. Sai sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Wanda yake salam biyoyi Hausa, fatan alkhairi gare ku. Alhamdulillah, a kwana tashi babu wuya a wajen Allah. Ga babbar sallah tana ta karatowa, gashi kuma babu kuɗi a hannun al'umma. Gashi kuma Allah ya umarce mu da yin layya idan muna da hali, domin akwai lada mai tarin yawa ga wanda ya layya. Ya Allah, muna roƙonka ka bamu ikon yin layya alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma wasikar Babandi Mamman Bande da Isu Suleiman Madattai da Iliya Mai Shayi Garkin Daura, waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa. Ya kamata shugabannin yammacin Afirka su tattauna batun hauhawar farashin kayan masarufi a yayin taron kolin da suke yi, da kuma batun maido da mulkin demokradiyya a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso. A ƙarshe sai sakon Kawo Mai Ruwa Bajoga da Haruna DB White, waɗanda suka ce yayin da saura kwanaki kalilan a gudanar da babbar sallar layya, wasu mutane na cikin matsalar tsadar rayuwa, wasu na hannun masu garkuwa da mutane. Ya Allah, muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa, ka ceto mana waɗanda ke hannun ƴan bindiga su dawo cikin iyalansu su yi sallah. Kafin mu karkare shirin ga Maryam ta dawo da labarai a taƙaice.
‘Yan sanda a Najeriya sun ceto mutane 77 ciki har da ƙananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata coci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Rahotanni sun ce wasu daga cikin mutanen sun kwashe kusan wata shida a cocin Whole Bible Believers, kuma sun yi imanin cewa ba da daɗewa ba za su ga dawowar Annabi Isa karo na biyu. Wasu tashin bama-bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane uku a cewar jami'an Rasha. Gine-ginen zama da yawa sun ruguje sakamakon fashe-fashen a birnin Belgorod. Wani ɗan majalisar dokokin Rasha, Andrei Kalishas, ya buƙaci a mayar da martani ta amfani da ƙarfin soja saboda fashe-fashen. Dama dai ba kasafai jami'an Ukraine ke magana akan hare-haren da suke kaiwa akan Rasha ba. Hukumomin Falasɗinawa sun faɗa a jiya Asabar cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken ƙwaƙwaf harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu Akleh a ƙoƙarin warware taƙaddamar da suke yi da Isra'ila akan binciken mutuwarta. Shirin gogaggiyar 'yar jarida wadda ta shahara a faɗin ƙasashen Larabawa, an harbe ta har lahira ne a lokacin da take aikin ba da rahoto na wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar 11 ga watan Mayu a sansanin 'yan gudun hijirar Jenin da ke yamma da kogin Jordan. Falasɗinawa tare da abokan aikin Shirin da ke tare da ita a lokacin sun ce barin wutar da Isra'ila ta yi ne ya kashe ta. A yau Lahadi, birnin Akron na jihar Ohio da ke nan Amurka na shirin tunkarar yadda mazauna yankin za su mai da martani bayan sakin wani bidiyo da kyamarar da ake makalawa jikin kayan 'yan sanda ta ɗauka, wanda ya nuna yadda aka harbi wani matashi ba amurke baƙar fata. A makon da ya gabata ne dai, 'yan sanda suka yi yunkurin tsaida Jalen Walker ɗan shekara 25 saboda ya saba dokar hanya. Sun yi ta bin shi a motarsa na wani ɗan lokaci, daga nan sai Walker ya fice daga motar ya rantama da gudu. Rahotanni sun ce 'yan sanda sun harbe shi akalla sau 60.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a rediyo nan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin ita Maryam Loda wacce ta tani gabatar da shirin sai kuma Julie Ladies Gresham da kuma engineer mu ne wato Bill ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya. Masu kayatarwa da sahiha.